sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau asabar 13 ga watan Afrilu shekarar 2019 Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar masu sarrafa shinkafa a Najeriya ta koka cewa tattalin arzikin kasar na cikin hadari. Sannan za ku ji cewa masana a Najeriya sun alakanta shigar matasa rikice-rikice da tashi-tashin hankula da rashin koyon abin yi. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin sa na jawabai daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai baiwa Amurka nan da ƙarshen wannan shekara ta dauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen tattaunawar nukiliya ko kuma ta fuskanci mummunar sakamako inda Washington bata canza yadda take tinkarin wannan tattaunawar ba. Da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar da ake mata kallo mara tasiri, Kim ya kuma ce zai yi tattaunawa sau daya da shugaban Amurka Donald Trump, amma sai Amurka din ta canza halayenta, inji kafar yaɗa labaran kasar. Trump ya faɗa a wannan mako cewa yana duban yiwuwar shirya wata ganawa da Kim, amma ya hakikance cewa Amurka ba za ta sassauta takunkuminta ba har sai Koriya ta Arewa ta wargaza makamanta da nukiliya. Tun a watan Fabrairu ne aka dakatar da tattaunawa tsakanin Trump da Kim a wani taron koli a birnin Hanoi ba tare da cimma wata matsaya ba. Tun a wancan lokaci ne kuma jami'an Koriya ta Arewa suke barazanar janyewa daga tattaunawar, kuma za su ci gaba da gwaje-gwajen makamansu. A hali da ake ji kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana tunanin yiwuwar mika bakin haure da ke tsare a kasar ga birane da suke ikirarin za su iya baiwa bakin hauren mafaka, wato birane da suke adawa da manufofin shugaban kasar akan batun bakin haure. A jiya Juma'a ne Trump ya bada wannan sanarwa sa'o'i kalilan bayan da fadar White House da ma'aikatan tsaron cikin gida ta Homeland Security suka jaddada cewa an yi watsi da wannan shawara. Trump ya ce muna nazarin yiwuwar wannan mataki, ya kuma ce da gaske ne akwai wannan batu. Ya ce gwamnan jihar California yana so ya karbi mutane da dama har da ma 'yan gudun hijira a cikin jihar sa da ma wasu birane da ke ikirarin yin hakan. Dan majalisar dattawa na Democrat mai wakiltar San Francisco Scott Wiener ya ce birninsa ya shirya ya karbi bakin hauren. Ya ce shugaban kasa dai ba shi da wani cikakken masaniya game da batun bakin haure. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jagoran dakarun sojan Sudan da suka hambare shugaba Umar Hassan al-Bashir a jiya Juma'a ya sauka daga mukaminsa wuni guda bayan da sojojin kasar suka sanar da kwacin mulkin kasar. Manjo General Awad Muhammad Ibn Af ya nada magajinsa General Abdul Fattah Burhan. Sojojin ba su yi wani ƙarin bayani ba akan dalilin da ya sa Af ya sauka daga mukaminsa. An ci gaba da gudanar da gagarumin zanga-zanga a babban birnin Sudan da wasu birane a jiya Juma'a, inda masu zanga-zanga suke bayyana rashin amincewarsu ga aniyar sojojin ta gudanar da gwamnati tsawon shekaru biyu. Masu zanga-zanga na wannan lokaci sun yi cincirin dune a gaban helkwatar sojoji a birnin Khartoum, inda wasu ke ihu suna cewa ta faɗi sau ɗaya za ta kuma sake faɗuwa, suna nufin gwamnatin ƙasar. Sabon shugaban sojin ya ce za su ci gaba da aiki domin maido da mulkin farar hula nan da shekaru biyu. Daga ƙarshe kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gargadi mutanen nahiyar kudancin Amurka kada su amince da wani saka jari ko kuma taimako daga manyan ƙasashe masu gogayya da Amurka wurin tattalin arziki wato China da Russia. Yana mai cewa Amurka kadai ce abokiyar kasuwanci mafi cancanta ga makwabciyarta da suke yanki guda. Da yake jawabi a Santiago na kasar Chile, Pompeo ya ce Amurka tana ganin lokaci yayi da kasashen nahiyar kudancin Amurka za su samu daman karfafa demokradiyyarsu da ci gaba da zaman lafiya a wannan yanki na duniya. Ya ce dama ce gare mu ko mu kama ko kuma mu yi rashin wannan damar. Pompeo ya yi kashedi ga China da Russia wanda dukkanin su suke saka jari a kasashen kudancin Amurka suna kuma shirya barna da cin hanci da rashawa ga tattalin arzikin kasashen, inda ya ambato wani aikin gina dam a Ecuador da tallafin kasar China amma kuma aikin bai yi tasiri ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Kungiyar masu sarrafa shinkafar Najeriya ta koka cewa tattalin arzikin kasar na cikin hadari duba da yadda ake fasa kaurin shinkafar daga kasashen waje. Al'amarin da tace ba zai haifar wa kasar dami ido ba. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja na dauke da rahoton.
Kungiyar masu sarrafa shinkafar Najeriya tace matsalar fasa kaurin shinkafa zuwa cikin gida Najeriya na yakar tattalin arzikin kasar. Kamar yadda Alhaji Abba Dantata na kamfanin sarrafa shinkafa ta Fursa ke bayyana mana.
Daga lokacin da aka gama Christmas, which is December zuwa yanzu, buhu miliyan 20 ya shigo cikin Najeriya daga Kwatano, ya shigo ta hanyoyi illegal ta Lagos, Ogun State, ta Kebbi, Sokoto, Gawa da Kano da Katsina. So wannan shine ya dakufe mana yadda zamu iya saida kayan, saboda yanzu tun da kayan waje na shigowa kuma yafi namu sauki, kuma mutanen mu sun kwalla faransa cewa su lalle kayan waje suke siya, ko in ce su masu siyan a hannun mu sun ga cewa sun fi cin riba akan kayan da yake shigowa daga waje, to shi yasa kuke ganin wannan abu ya abu. Kuma abin yana ce mana towa ƙwarya
a da kuna saida motoci nawa ne, a yanzu kuna sarrafa kaman za ku sarrafa kaman mota nawa kuma kaman mota nawa kuke sayarwa?
A kungiyance akalla a ra kullun a da zamu iya sayar da fitin mota 80 zuwa mota 100 kusan kullun, amma a yanzu kamar yadda na mai bayani daga lokacin December ta kare zuwa yanzu babu wanda zai tinkahon cewa ya sayar da mota 1 a wata.
Sadiq Kasim dake zama babban jami'in kamfanin sarrafa shinkafa na Wakot dake Argungu a jihar Kebbi na mai cewa zage damtse wajen yaki da fasa kaburi daga bangaren gwamnatin Najeriya shine kawai mafita.
Domin shi yaki da fasa kauri a duk duniya kowa ya sani aiki ne da gwamnati take yi, mu wannan shine mafi muhimmanci. Shinkafa nan take zuwa daga waje ba fin tamu kyauta yi ba, ko magana da ake yi na cewa kudin ta yafi namu sauki ba haka bane. Kada ka manta a waɗannan kasashen da ake yin ta, na farko neman kai suke yi da ita, saboda haka za su sayar da ita da araha.
Alhaji Abba Dantata yace kasuwar shinkafar Najeriya kimanin tan miliyan 6 da ake samarwa duk shekara a cikin gida na fuskantar hadari matukar wannan fasa kauri ya ci gaba.
Muna samar da tan miliyan 1,800 a yanzu, da 2014 record din shine tan 800 duk shekara, mu kenan manyan. Akwai kananan kuma wanda suke sun fi mu yawa, yan na bakin hanya za ka gansu a kura duk kauyuka da na Najeriya suna yin wajen tan miliyan 3 da dan motsi. Ka ga ka hada wannan muna magana wajen tan miliyan 6, so wannan tan miliyan 6 you know yana cikin hatsari.
Ko da yake a bangaren ta gwamnatin Najeriya na cewar na iya kokarinta wurin yaki da masu fasa kaburin, to amma masu sharhi kan tattalin arziki na cewar wannan kokari bai wadatar ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Malam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su tunda jirgin bin nan ya mani. shirin jirgin ne Ingila to ji aka da Italiya in ya dan ko kaya kariya
a gaida Hassan Maina Kaina masana a Najeriya sun alakanta shigar matasa rikice-rikice da rashin koyon abin yi tare da kira gare su da su koyi ayyukan yi dan kaucewa fadawa laifuffuka kamar su sata garkuwa da mutane ko fashi da makami wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan na dauke da rahoton
masana sun alakanta shigar matasa rikice-rikice a Najeriya da rashin koyon abin yi tare da kira gare su da su koyi ayyukan yi don kaucewa fadawa cikin rikice-rikice da laifuffuka kamar sata garkuwa da mutane da fashi da makami masanan da sun ka fito daga jahohin Najeriya daban-daban sun yi ittifakin cewa koyon aikin yi ga matasa zai rage aikata laifuffukan matasa a Najeriya masanan dai sun yi taron ne tare da muhawara da jawabai a jami'ar Ibadan don lalabon hanyar samawa matasa aiki ta yadda za a rage laifuffuka a Najeriya uwar gida Maryam Umar Khalid daga babban birnin tarayya Abuja ta ce mutane da yawa na zaune ne kawai suna jiran aikin gwamnati amma idan mutum ya koyi wani abu shi ma zai dauki wasu aiki kuma zai zama mai aikin yi da kansa
many people are just sitting now they are waiting for job from the government but if you learn a skill you can be an employer and you employ yourself
the skill that they will have we take them away from poverty to wealth it will take them from ignorance to abundance
shi ko farfesa Michael Omalewa na jami'ar Ibadan yace idan matasa sun koyi aikin yi zai kare su daga fatara da talauci zuwa masu arziki zai kare su daga jahilci zuwa masu ilimi ita ko Dr. Oluremi Oni ta jami'ar Maiduguri cewa ta yi
the question that we ask is what will we eat we may not have transport fare
Dr. Oluremi Oni tace wasu matasa za su rika tambayar cewa a yau me za su ci gashi ko kudin mota ba su da shi tace idan matasa suka koyi aiki za su wadata kuma su wadatar da sauran jama'a shugaban tsangayar ilimin manya a jami'ar Ibadan yace a horar da matasa a ba su aikin yi a ba su kayan aiki yadda za su dogara da kawunan su yace idan aka yi haka kasa za ta zauna lafiya
train them equip them so that they will be able to employ themselves
an dai shirya wannan taron ne a jami'ar Ibadan don lalabo hanyoyin karewa tare da hanawa matasa shiga cikin rikice-rikice da aikata laifuffuka a Najeriya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Hassan Umar Tambuwal. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya ta zargi dan takarar adawa Atiku Abubakar da kullukullen jihar ra'ayin Amurka ta gamincewa da sakamakon zaben shugaba Buhari har sai an gama shari'a. Kakakin kamfen din jam'iyyar PDP Buba Galadima ya ce suna da kwarin gwiwa a kotu
domin a kubuto da ƴan Najeriya daga abin da Turawa ke kira brigandage na soja da sauran jami'an tsaro da katsalandan din su a harkar zabe.
Bayan haramta karma Adiniya Zamfara shi ko ministan tsaro ya zargi wasu masu sarauta da hannu a fitinar. Bayan zanga-zanga da cancantar gwamnatin Buhari da sanya kan zubar da jini a Zamfara, Sheikh Balalawo ya ce a kaucewa sanya siyasa a lamuran tsaro.
An yi siyasa lokaci ya gabata don Allah don girman Allah mu fuskanci abin da zai taimaka wa zaman lafiyar kasa, kar mu siyasantar da abubuwa ta inda ake kokarin kaure su.
Ana ci gaba da ta'aziyar rashin dattawa biyu arewa maso gabas, Sa'idu Babagadam da Buba Abuya. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawa. yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabin su ne madakin Samunaka a jihar Kaduna Alhaji Garba Suleiman da kuma sarkin jarawan Jos Ezere Aizi wakili ga sarkin jarawan na Jos.
Sunana mai martaba Agbamizire Reverend Dr. Aizi Gazi wakili, da farko na muna da godiya saboda wannan lokaci da zarafi. Manoma Allah ya danga mashi aikin noma, Fulani kuma Allah ya ba su aikin kiwo, dukkan mu muna da amfani ga juna. Idan muna son zaman lafiyar nan, ina ba da shawara mu koma yadda ake da. Fulani yayansu wanda sun girma su yi kiwo, manoma kuma su tabbata cewa sun gwangwanakin su. Da akwai kiwo ko makiyaya, shi yasa idan ba Fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona ta kuma kiwo a wurin. Idan manomi ya yi kuskure akwai wanda aka zaɓi a wurin. Bayar da gwamnatin Najeriya gaba daya. Bari mu koma mu duba yaya za mu yi a samu zaman lafiya. Irishin maturity ne ya kankan wannan hadan. Kuskure idan mun duba yadda za mu domin zaman lafiya ya tabbata gaskiya za mu yi zaman lafiya. Ba yadda kawai za mu yi mu rabu da shi. Amma Allah ya yi mu ya aje mu inda muke. Saboda haka ina ba da shawara cewa mu koma mu duba yaya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya. Wani hanya za a bi. A yi zama da juna mu bibi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yanda ya canjanta mu shi kenan sai mu tafiya mu duba lokacin su sadauna kamar da na faɗa shi magana da murya da yada duka mu yan jihar arewa dukkan mu yan plateau ne ko kai waye iri yare ko firom bayari anaguta angas lantan da shandam da sauran su tsaka Allah ya aje mu yi zaman tarayya da Allah baya son mu zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan amma ya hada mu Allah ina roƙo mu koma mu wannan zaman lafiya Allah ya kawo mana arziki a wannan kasa fiye da yanda muke tsato amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci moreta ba idan akwai zaman lafiya ai kaga kowa zai samu abinda Allah ya bashi ko samuwa ba tare da wata tanzoma ba saboda haka mu koyi yanda za mu zama tarayya da juna addini sun rai idan Allah yana da iko ya tilasta mun biya gini da amma bai haka ba ya ba kowa kaza bi naza ba amma kuma ga hakilori inda ka bi inda zaka bi ga shi nan domin haka yanwa bari mu manta da bambanci ba mu dinga ta kashe juna ba zai biya mana bukata mu tabbata fa a rana da karshe kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban ubangiji abinda kai ko da to ko bato mu koyi yanda zamu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya ayyama kowa manta da babban su musamman ina koma plateau state da ana zaman tarayya an waye gari sai aka suka wani sura ya yi kwatake wannan ba zai fice mu ba bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zaman tarayya domin development da zo ina roko mu manta da babban su mu yi zaman tarayya mu ci moriyar kasar mu inda ya laye nan kuma biye da haka zan roka zan kuma ba da shawara mu shugabanni idan talakawa sun ga mu shugaban mu kada kai wane ne zai kada wuya amma mu shugaban Allah ya ba mu alaki na rikin jama'a idan mun hada kai kaman ake ni sarkin jarawa ga sarkin duron ga sarkin alaguta ga sarkin yanga an ga mu muna cikin muna zaman tarayya ai na baya dole su bayan mu ni kaga kan zo mai shiga to shugabanni ne ba su rungumi juna ba mu ne alamu mu ne ambassador na Allah. Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba ya kamata ina yi amfani da dan adam wanda ya yi shi a kamalinsa. Domin haka ina roƙa da babban murya mu dubi Allah mu dubi rayuwar mu mu dubi abin da shari'an Allah zai nan gaba. Menene zan yi domin in samu wannan salama? Menene zan yi domin na ba su ji daɗi? Kuskurin da muna yi cewa idan an taba mutum sai ke sai ya rama sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta karewa amma idan aka riki mutum ka yi hakuri wancan ya yi hakuri za mu ci gaba da tafiya amma rishin hakurin nan ne ya gamsa rigiman din ta ci karewa sai na rama ai mani sai na rama dole ne wani ya yi hakuri kafin a samu zaman lafiya domin haka na ba da wannan shawara da kuma addu'a cewa bari wannan salama ya fara daga gare mu a shugabanni Allah ubangiji ya ci a tuwonmu Allah ya taimake mu amin nagode
shi ko madakin Samunaka cewa yayi
assalamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci sunana Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka a nan masarautar samunaka a karkashin lera local government. Wannan kira ne nake yi da murya mai nauyi akan al'amura da ke faruwa a ƙasar mu Najeriya, musamman ma mu a arewa, arewacin Najeriya. Irin wannan abubuwa da ke faruwa na kashe-kashe, sace-sace ya yi yawa, ya kamata mu ƴan arewa da Kirista da Musulmi da Bafulatani da duk wani kabilan da ke arewa mu zauna mai karatun tanatsu, mu zauna lafiya kamar yadda ake zaune da. Wato al'amuran nan sun tabarbare saboda abubuwa da yawa, wanda yake wannan abin ya shafi akan tsaro, akan addini, akan kabilanci, akan rashin aikin yi tun ma ba ga matasa ba. Kuma anan za mu kira, ko kuma zan yi kira ga gwamnati, gwamnatin nan na jiha ne, na tarayya ne, na karamar hukuma ne, da su kullo da yadda za a yi wannan al'amura cikin kwanciyar hankali da lumana. Na san gwamnati tana iyakar nata kokari, amma Hausawa sun ce in dambu ya yawa ba ya jin mai. To hakikanin gaskiya zan fara akan masarauta, sarakuna, hakkinmu akan talaka. Wato mulki, muddin aka ce kai mai sarauta ne, mai mulki ne, to alhaki ne a kanka na ganin ka taimaka ma talaka ko kuma wanda suke ƙarƙashin mulkinka, kare mutuncinsu, kare dukiyarsu da lafiyarsu. To muddin ba wani abu mai kama da wannan na tsare lafiyarsu da dukiyarsu, rayukansu, to ba fa mulki, ba kuma sarauta. To mun tashi muna yara mun ga masarauta da sarakuna da hakimai da dakatai da masu anguwanni masu fada ne aji. To amma a wannan zamani Allah ya kawo mu, ba a sauraron sarakuna, ba a sauraron hakimi ko sarki ko dakace. Kuma su dinnan duk wani shawarwari da ya kamata a kawo na zaman lafiya, su ya kamata a tuntuɓa a nema. Da ba zan manta ba muna yara, ko bako aka yi, idan ya zo gari zai je gidan sarki ya ce ga shi shi bako ne, za a tambaye shi me ya sana'arka, idan wanzami ne shi, idan makeri ne shi, idan majami ne shi, idan ba ma ba duku ba, ko sana'a gore yake yi, kai ko jan alewa yake yana talla, za a samu wanda waye masu wannan sana'a wannan gari, sai a ce a kai shi gidan wane. To lokacin kamar yadda ne magana nace in dambu ya yawa ba ya jin mai. Saboda haka yanzu a kowane gari a arewa an bunƙasa, an hayayyafa yadda aka yi da ba zai yiwu ba yanzu. Amma duk da haka akwai wato role wanda yake, akwai yadda za a yi amfani da hakimai da dakatai da sarakuna wanda za su bada wani bayani, al'umman da suke ƙarƙashinsu za su iya kawo bayani na ga wani abu na ta'addanci da yake faruwa wuri kaza. To yanzu kowa yana tsoron ma ya je kai bayanin cewa a'a ga wani abu ba a amince da shi ba, ba a yarda da shi ba, ko kuma a wani bako ne da aka gani ba a amince da shi ba. To ƙarshen ta ko ka kwana ciki, ko dai a yanka ka ko a kashe ka. Saboda haka ko mutum ya ga wani abin da yake faruwa na cutarwa, saboda tsoron haka sai ya ja bakin shi
haka. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaici.
Wasanni a takaici.
Mai horar da ƴan wasan kungiyar Super Eagles ta Nigeria Ghana Throw yace yana shakkun kungiyoyin kullon kasashe biyu da suke rukuni daya gasar cin kofin nahiyar Afrika ta wannan shekara ta 2019. Nigeria ta fada ne a rukunin biyu tare da kasashen Guinea da Madagascar da kuma Burundi. Kasashen Madagascar da Burundi dai za su shiga gasar ne karon farko a tarihi, abinda ya saro yake ganin cewa Nigeria za ta fuskanci fafatawa mai zafin gaske daga sababbin kasashe. A daren jiya Juma'a ne aka gudanar da bikin tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar ta bana a kasar Masar, inda mai masaukin baki wato Masar din take a rukunin A tare da kasashen Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Uganda da kuma Zimbabwe. Rukunin C ya kunshi kasashen Senegal da Algeria da Kenya da Tanzania. A rukunin D akwai Morocco da Ivory Coast da Afrika ta Kudu da kuma Namibia. Kasashen Tunisia da Mali da Mauritania da Angola sune suka hada rukunin E, yayin da rukunin F yake da kasashen Kamaru da ke rike da Kambin da Ghana da Benin da kuma Guinea-Bissau. Gasar ta bana dai ita ce mafi girma da za a fafata tare da kasashe 24. Hukumar kwallon kafar nahiyar Afrika wato CAF ta shiryawa baiwa kasar Kamaru damar karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afrika na ƴan wasa ƴan cikin gida ta shekara ta 2020, bayan da kasar Habasha ta nuna kasawa da alamun janyewa daga karbar bakuncin gasar da yake jawabi a wajen bikin tsara rukunonin gasar cin kofin nahiyar Afrika jiya a kasar Masar. Shugaban hukumar ta CAF Ahmad Ahmad ya ce tuni da hukumar ta kammala tattaunawa tare da kai karshen lamarin da kasar Kamaru, bayan da kasar Habasha ta ce lokaci yayi mata ranci na kammala shirye-shiryen karbar bakuncin gasar. Kasar Kamaru ce a da za ta karbi bakuncin babbar gasar ta nahiyar Afrika ta bana, to amma aka karbe daga gare ta, aka kuma bata damar gasar ta gaba shekara ta 2021. A wani labarin kuma, hukumar kwallon nahiyar Afrika wato CAF ta sauke babban sakataren ta Amr Fahmi daga mukaminsa. Hukumar ta CAF ta cimma wannan matsayin ne a wani taro da ta yi a kasar Masar a ranar Alhamis, duk da yake har yanzu ba a bayyana dalilin kurar ta sakataren ba. Fahmi dan kasar Masar ya hau mukamin ne a shekara ta 2017, inda ya gaji mahaifinsa da kakansa waɗanda dukansu sun rika mukamin na babban sakataren hukumar. Ana hasashen mai gurbinsa da Muwad Haji dan kasar Morocco. A Ingila kuma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta lallasa Huddersfield da zunzurutun ci 4 da nema, inda ta haye a matakin ta 3 a teburin gasar Premier. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai baiwa Amurka nan da ƙarshen wannan shekara ta dauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen tattaunawar nukiliya ko kuma ta fuskanci mummunar sakamako, inda Washington bata canza yadda take tinkarin wannan tattaunawar ba. Da yake jawabi a gaban majalisar dokokin kasar da ake mata kallo mara tasiri, Kim ya kuma ce zai yi tattaunawa sau daya da shugaban Amurka Donald Trump, amma sai Amurka din ta canza halayenta, inji kafar yada labaran kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana tunanin yiwuwar mika bakin haure da ke tsare a kasar ga birane da suke ikirarin za su iya baiwa bakin hauren mafaka, wato birane da suke adawa da manufofin shugaban kasar akan batun bakin haure. A jiya Juma'a ne Trump ya bada wannan sanarwa sa'o'i kalilan bayan da fadar White House da ma'aikatan tsaron cikin gida ta Homeland Security suka jaddada cewa an yi watsi da wannan shawara. Trump ya ce muna nazarin yiwuwar wannan mataki, ya kuma ce da gaske ne akwai wannan batu. Jagoran dakarun sojan Sudan da suka hambare shugaba Umar Hassan al-Bashir a jiya Juma'a ya sauka daga mukaminsa wuni guda bayan da sojojin kasar suka sanar da kwacin mulkin kasar. Manjo General Awad Muhammad Ibn Af ya nada magajinsa General Abdul Fattah Burhan. Sojojin ba su yi wani karin bayani ba akan dalilin da yasa Af ya sauka daga mukaminsa. An ci gaba da gudanar da gagarumin zanga-zanga a babban birnin Sudan da wasu birane a jiya Juma'a, inda masu zanga-zangar suke bayyana rashin amincewarsu ga aniyar sojojin ta gudanar da gwamnati tsawon shekaru biyu. Da ƙarshe kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gargaɗi mutanen nahiyar kudancin Amurka kada su amince da wani saka jari ko kuma taimako daga manyan ƙasashe masu gogayya da Amurka wurin tattalin arziki wato China da Russia. Yana mai cewa Amurka kadai ce abokiyar kasuwanci mafi cancanta da makwabciyarta da suke yanki guda.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wuni lafiya.